Masu sauraron shirin Najeriya a yau, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Muslim Muhammad Yusuf ke muku lalle marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Director General na hukumar yada labarai ta ƙasa NBC, Balaraba Illela, ya ce an aike da kudirin neman gyara dokar sa ido kan kafafen sada zumunta zuwa majalisar dokokin ƙasar nan. Illela ya bayyana haka ne a lokacin da ya karɓi bakuncin ministan yada labarai da wayar da kan jama'a na ƙasa, Muhammad Idris, a hedkwatar hukumar a ranar Talata, inda ya bayyana illolin da ke tattare da shafukan sada zumunta. Ya ce waɗannan kafafe sun zama wani dandali na asha da masha'a. Shugaban na NBC ya koka da cewa dokar da ake amfani da ita a yanzu bata baiwa hukumar sa ta NBC damar sa ido yadda ya kamata akan kafafen sada zumunta ba. Ta waɗanne hanyoyi wannan hukuma za ta bi domin sa ido kan kafafen sada zumunta? Menene fahimtar masana kafafen sadarwa kan wannan yunkuri? Yaya waɗanda suke amfani da waɗannan kafafe suka ji? Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya dubi wannan batu, ku biyo mu sannu a hankali. Mun faro shirin ne da tuntuɓar hukumar NBC domin jin ta waɗanne hanyoyi za su bi domin saka ido a kan kafafen sada zumuntan, to amma haƙar tamu ba ta cimma ruwa ba. Sai muka nemi wani ƙwararre kan harkokin kafafen sada zumunta, ya yi mana bayani kan zai iya yiwuwa a iya saka ido yadda ya kamata a kan kafafen sada zumuntan, in zai yiwu ta waɗanne hanyoyi.
Wato Muslim, wannan abu ne mai kyau wanda ya kamata a ce an gabatar da shi tun tsawon lokaci kamun wannan lokaci. Kuma da cewa ina kashe ma'ana abubuwan da suka shafi da suka a yanar gizo, wannan wani abu ne wanda ya zama wanda laifukan nan na yanar gizo yana haddasa cikinkinu masu tari nawa. Na farko labarin ma da ba a yi shi ba a duka ji kana ce shi a saman intanet wanda suke mamaki duka na yanzu. In ka duba a wasu ɗan shekaru da suka wuce a Najeriya an samu a wannan ciwo wanda mutane suka ce in aka sha ruwan gishiri za a wanke, inda hakan ya zama sanadiyyar mutuwar mutane da dama. To ka ga wannan wani abu ne wanda rubutu ne kawai wani, kuma mutane suka fi kan rubutun a kan shi zama musu sanadiyya na shiga waɗansu matsaloli. So wani ga lura dukkanin waɗannan shafuka mutane suke irin waɗannan rubuta da su, ko suna da regulation da suka ɗaura wa waɗannan shafuka. Ma'ana akwai dokoki da suka sa ta yadda su kansu ba komai ba ne za ka gabatar a kan wannan jijjiga ko kuma waɗannan ma'ana a gidaje nasu. In dai an su waɗannan jijjiga za su yi ayyuka na ba komai za su yi magana a kai ba. Ma'ana abin da ya shafi ilimin ƙwararci ko kuma sa'o'i suna da ciwo ko jini ya yake da yawa ko kuma wasu wurare da zagi ko cin mutunci zai fito, in an za su iya sa doka a kan kar a yi abin jijjikan su. To ai bai kamata a ce ita ƙasa ba za ta iya kai da kanta daga cikin waɗannan matsaloli.
Amma kana ganin zai yiwu a iya kamar saka ido a kafafen sada zumunta musamman ma a Najeriya banda su waɗanda waɗannan manhajoji ke yi? Kamar kana ganin akwai wani fasaha da za a iya amfani da shi ne?
Ƙwarai mana Muslim, da farko dai za mu fara cewa ita ƙasa yana da kyau ta fara haɓaka ilimin yanar gizo. Ma'ana mutane su san karatu sosai a kan abin da ya shafi yanar gizo. Sanin ilimi a kan yanar gizo shi ne zai sa mutum ya gane cewa a yin laifi kaza da kaza fa kuskure. Kuma ya zamana ita ƙasa tana da haɗin gwiwa sosai da waɗannan kamfanin daga na yanar gizo. Ma'ana duk wani kamfani da yake da wani platform wanda zai shigo da shi har ya aiki a ƙasa, yana da kyau ita ƙasa ta ba shi dokokin ta cewa ba ta yarda ya amince da mutane ni abu kaza a ƙasar ba. Wannan shi ma zai taimaka. Sannan kuma dukkan su kayan aikin da ake amfani da su wurin yin mu'amalar yanar gizo, to a haɓaka su. Idan na ce a haɓaka su ko a ɗaga su, kaga akwai abubuwa da zaka ga ma'ana ana amfani da su wurin kare na'urorin da ake amfani da su da gudanar da abubuwa waɗanda ba su dace ba. Kamar irin su waɗannan magunguna da suke hana cututtuka da shiga cikin abubuwa na damuwa, da kuma waɗannan da ake cewa ma'ana antiviral, da kuma waɗannan abin da ake cewa VPN ma'ana virtual private network. Wannan VPN ɗin kasa za ta iya ta ƙirƙira nata na kanta.
Kana ganin kamar akwai yanayin sadarwa da kuma fasahar da za a iya yin haka a Najeriya, duba da cewa akwai yarurruka daban-daban a Najeriya da kila wanda
kwanayin kuwa malam ai shi zan ce yana da kyau a haɓaka ilimin yanar gizo domin wani abu ne wanda baya kare yana da kyau suka sa su ɗauko tunanin su sai sai an abu ne mafi sauƙi wanda zai da wani ɗaukar lokaci wanda za a iya a gabatar da haka kai duk abubuwa da ake gabatarwa a yanar gizo ita ta zata na iya gani hukuma guda ɗaya wacce wannan hukuma za ta riƙa kallon tana monitorin dukkanin activities ɗin da kowa.
Kana ganin amma idan aka ce za a irin wannan su VPN din da su malware kamar da ce za a iya gurfanar da mutum, za a iya bin diddigi a gano mutum ta wannan hanya har in yi laifi a gurfanar da shi.
Kwarai da gaske ai dukkanin abin da ka tura a yanar gizo, dukkanin abin da ka aika ko ana kallon sa, wannan kamfani na wannan yanar gizo yana kallon ina kake ina sakon ku. To ko kai waye ko daga ina kake yana ana ganin an zama ina kake wannan wannan rubutun ka tura. To ai try to think about wani abu gane ne wahala. To shi yasa nake kuma yana da kyau kuma akwai haɗin gwiwa tsakanin ita gwamnati da kamfanonin. Dan saboda duk abin da ake nema gwamnati za ta same shi a hannun kamfanonin ke don duba tare da tashin wahala.
Bashir Idris, mai kamfanin Bashtech, wani ƙwararre kan harkokin kafafen sada zumunta a tattaunawarsa da Muslim Muhammad Yusuf. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Armenia da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com/ArmeniaTrust da kuma ta twitter.com/ArmeniaTrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta Tuning Radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar internet a trustradio.com.ng da kuma ta waɗansu tashoshi FM abokan hudarmu a sassan Najeriya. To madalla, a farkon shirin kun ji wani ƙwararre kan harkokin kafafen sada zumunta da bayani kan yiwuwar a iya saka ido yadda ya kamata akan kafafen sada zumuntan da kuma hanyoyin da za a bi idan ana son yi. Mun tuntuɓi masu amfani da waɗannan kafafe domin jin ra'ayoyinsu akan wannan batu.
Sunana Idris Muhammad Idris da maturu daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Lallai yunkurin NBC na samar da wannan doka ga al'umma da ke amfani da kafofin sada zumunta a Najeriya abu ne mai kyau. To amma fa gaskiya sai an koma tun daga farko, wato ina nufin abibi su kansu kafofin na sada zumunta yaya suke aiwatar da ayyukansu a cikin wannan ƙasa. shin suna biyayya ga dokokin ƙasa Najeriya? Akwai wata doko ko in ce akwai wasu dokoki ne da Najeriya ta sa musu wadda lalle a haka take so su tafiyar da ayyukan su a cikin ƙasar ta ko kuwa? Domin zai yi wuya a ce kawai a sako wa al'ummar ƙasa doka ba tare da an sa mu shi kamfanin da ke lura da waɗannan kamfanoni na sada zumunta doka ba, kuma a ce abin ana so ya aiki, lalle sai an hada gwiwa sosai. Idan har ta tabbata ko kuma aka samu ikon yi, abu ne mai kyau. To amma fa bana jin a ƙasa irin tamun nan za iya bi, wato za iya samar da wata doka da za ta iya lura da yadda kafofin sada zumuntan nan suke gudanar da ayyukan su. Kenan ka ga yanzu in dai ba sabuwar rijista za a ce in Najeriya su sake a kafofin sada da zumunta ba, to abu ne mai wahala a ce a iya bibiya ko a sanya doka duba da irin tarin yawan al'ummar Najeriya da ke amfani da internet.
Tunana Abdulsamad Isaac daga jihar Kano. Ko shakka babu wannan doka da hukumar da ke kula da kafafen yada labarai ta kawo, doka ce a bar dubawa la'akari da yadda labarai na arangizo, labarai na shacifaɗi, labarai wanda ba su da kan gado ke yawo musamman a Najeriya. Kuma Najeriya tana sahun kasashen da kusan aka yi mata tambari da yawan wallafe-wallafe na labaran da ba su da tushe. Sai dai fa wannan matsala zai wuya gaskiya a ce an kawo ƙarshen sa lokaci ɗaya, la'akari da cewa da yawa-yawan masu buga wannan labaran ma wasu su ma'aikatan gidan jarida. In har hukumar NBC tana ganin cewa za ta kawo wannan matsala ƙarshe, to ko shakka babu sai an fara gyara daga gida, ma'ana a tace 'yan jaridu na gaske wanda da gaske suke son su yi aikin don a warware waɗannan matsalolin. Amma ba zai yiwu a ce za a kawo regulations lokaci ɗaya ba akan social media, wannan abu ne mai wahala a ƙasa irin Najeriya.
Sunana Zainatu Ahmad. To a gaskiya dai a ra'ayina, wato hukuncin da wato NBC ta sa, ina ga yayi daidai a na ra'ayin kenan, domin kamar yadda take sa ido akan harkokin radio da na TV, to gaskiya ya kamata a ce dama akwai hanya ɗaya da za a bi wajen ganin an saka ido akan abubuwan da ake gudanarwa musamman a kafar sada zumunta. Domin kuwa me yasa nace haka, akwai abubuwa da yawa da ake yi a kafar sada zumunta wanda ya kamata a ce akwai wanda zai dinga kula da shi, domin an san dai kafar sada zumunta ana amfani da ita ta wasu ɓangarori ne daban-daban, amma kuma yawan yanzu za mu iya cewa al'umma da dama suna amfani da shi ne ta wata hanya daban.
Assalamu alaikum, sunana Nura Muhammad daga Kaduna. Eto gaskiya wannan kuduri da suka kawo abu ne mai kyau, domin idan mutane suka yi la'akari da yadda za ka ga wasu suna amfani da social media wajen yaɗa ƙarya akan wasu ko kuma yaɗa labaran jita-jita wanda za su haddasa fitina da wasu abubuwa makamantansu. So gaskiya wannan kuduri ne mai kyau, kuma ni ina kyautata zaton cewa in dai har suka dage din za su iya yi, domin mun ga abin da ke faruwa a wasu ƙasashe, kuma muna sa ran insha Allah su ma in suka mai da hankali zai faru, domin wanda hakan ke nuna cewa suna sane da duk abin da ke faruwa, kuma in har ana so a yi gyaran to insha Allah aka tsaya da zuciya ɗaya tabbas za a yi gyara.
Sunana Mubarak Sunusu Fage. A batu na gaskiya ra'ayina dangane da wannan doka da ita hukumar kula da kafafen yaɗa labarai ta ƙasa, wannan abu ne mai kyau, amma magana ta gaskiya ba lallai ne ya yi wa sauran 'yan ƙasa daɗi ba, amma kuma duk ga wanda ya san abin da yake ya san cewar ana wuce gona da iri. Kuma gaskiyar magana wannan mataki da hukumar ta NBC za ta ɗauka abu ne da zai rage yayata labaran ƙarya da labaran da suke tunzura jama'a su kai su ga ɗaukar doka a hannu, da kuma haddasa fitintunu ko ƙulla ko samar da gaba a tsakanin al'umma.
To lallai hakan dai ba lallai mai 'yan ƙasa daɗi ba, amma ina tunanin hakan shi ne maslaha, saboda mafi yawanci a social media ne ake yaɗa wasu ɓarnoni, duk wasu ɓarna da za ka gani a social media ake yaɗawa. Wasu ƙasan ma suna kwanciya hankalinsu a kwance lafiya ƙalau, ba wani abin da ke damunsu za a ta yaɗawa, ai kaza kaza yana faruwa. Kuma kaga duk ta sanadiyar social media ne ake haɗa tsakanin malamai, za ka ji wani malami ya yi raddi akan wannan malami, wani malamin ya yi raddi akan wannan malami.
Ra'ayoyin waɗansu 'yan Najeriya kenan kan yunƙurin NBC na ƙoƙarin saka ido akan kafafen sada zumunta. Tuma sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. In zama da dan abokin aiki na Muslim Muhammad Yusuf. Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.